إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كم بديات تفتغ ألا أبيض كالكي ودي قار رايا مؤسكم ونن ينبسي نجمع عشرين تهدو قوات الرملانة هجرا من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447 wanda yi daidai da 13 ga watan Maris shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci, Masjidu Dani Dauda, wanda ke nan ba 39 Yakubu Avenue, Tora da Galadima Road, Angwari, Nijar, Kaduna, wannan ƙasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da tafsirin Al-Qur'ani cikin wannan masallaci, inda muka kwana a sura ta 3 a jerin gwanon surorin Al-Qur'ani, Suratu Ali Imran. Jerin gwanon tafsirin wannan shine majalisi na 26. Za mu tashi a kan aya ta 103, inda Allah maɗaukaki yake cewa wa'tasimu bihablillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم.
الله سبحانه وتعالى فإن يأيه مرنيك مؤمني سكي يأيه makura na kiyayewa kuma kada su kuskura su mutu face suna cikakkun masu mika wuya zuwa ga Allah. Allah sai ya goranta wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tuna musu ni'imar da ya musu ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku yi ruko da igiyar Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne alkawari da kuka ɗauka tsakaninku da Ubangiji, za ku kaɗa shi, za ku bautata masa rankatakkunku. Sai Allah maɗaukaki ya ce wala tafarraqu, kar ku kuskura ku rarrabu a matsayinku na musulmai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna da ni'imar da Allah ya yi a gare ku. Idh kuntum a'da'an, kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, garin Madina makiya juna ne ku, da Aus da Khazraj ana yaki. Fa alafa baina qulubikum, sai Allah ya tattaro tsakanin zukatanku ya sanya muku natsuwa da ƙaunar juna. فأصبحتم بنعمته إخوانا, sai kuka wayi gari da ni'imar da Allah ya yi muku, kuka zama ɗan uwan juna, kuna ƙaunar juna, wanda da makiya juna kuke. Allah ya ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nari, kuna kan gaɓa ta wutan jahannama kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. فأنقذكم منها, الله يكبتد دكو دكا قابر متجهنما تقبلا واتكنت. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون, حكى الله يكي فيكي مكو آيو ينسى جنك زمان ما تشريا أما سينكو نسحب ضمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم. To wannan aya idan ka duba za ka ga Allah yana tuna wa sahabbai ni'imar da ya yi musu, da kafin manzon Allah ya zo Madina makiya juna ne, da Aus da Khazraj Yahudawa suka hada fitina tsakaninsu ana yaki, kuma kowanne suna siyan makami a hannun Yahudawan. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ni'ima ta musulunci a zukatan Aus da Khazraj, suka musulunta suka bar wannan fada da wannan yaki da ke tsakaninsu da juna. Shi sa sai Allah ya ce wala tafarraqu, kar ku kuskura ku rarrabu. Wannan umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ba al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kasarahu, rabuwan kai shi ke sa makiya su samu galaba a kan musulmi. Imam Muslim ya rawaito hadisi a cikin sahihinsa daga Abu Huraira, Allah ya ƙara yadda a gare sa, yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, manzon Allah tsira da abincin Allah su ƙara da buka gare shi da alayensa ya ce, inna Allah yarda lakum talathan, Allah ya yarda muku da ababai guda uku, ku a matsayinku na sahabbaina da al'umma ta ku aiwatar da su. Wa yaskhatu lakum talathan, kuma Allah yana fushi da ku idan kun aiwatar da wasu ɗabi'u guda uku wanda Allah bai yarda da su ba. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, Allah ya yarda gare ku ku bautata masa, kuma kada ku yi kuskura ku yi tarayya da Ubangiji da dai, kar ku haɗa Allah da wani. Wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku yi rubo da igiyar Allah rankata kaɗinku kanku rabu, kanku samu rabuwan kai. Wa an tanasahu man wallahu wallahu amrakum, kuma ku ɗau alƙawali za ku yi nasiha ga duk wanda Allah ya ɗaura maza al'amarinku, bi ma'ana shuwagabanninku wanda nauyi Allah ya ɗaura musu na kulawa da haƙoƙinku, to za ku bi su ku yi musu nasiha, wato zacci ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce wa yaskhatu lakum thalathan, Allah na fushi da ku idan kuka aiwatar da wasu ɗabi'u guda uku. Qila wa qala, da farko an ce ya ce, Allah bai yarda muku ba, ina zauna ce ka ji abin da ya faru, an ce wane ya ce kaza a kanka, wane ma ya ce kaza. Manzo Allah ce Allah bai yarda a matsayinku na musulmi a al'ummarsa kuna yin wannan magana ba, na ya maƙiƙi tsakaninku da juna ba. Wa kafaratu su'al, Allah ya ƙi muku yawan tambayoyi, Allah baya so a matsayinku na bayinsa ku yawaita yin tambayoyi na ta'annuci na ƙure. Wa ida'atul mal, da ɓata dukiya, tozartar da dukiya. Allah ya baka dukiya arziki, maimakon ka yi wa addinin Allah hidima da al'umma sai ka je ka dinga tozartar da wannan kudin, kana yin abinda baya amfanar da kai da kosisi, to Allah bai yarda a matsayinka na musulmi ka yi irin wa'annan ɗabi'u ba. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah bai yarda muku da wa'annan ɗabi'u ba. Faƙala, sai yake cewa يا معشر الأنصار, من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي يا فوتار متان مدينة, من ظن الله نمسكر قدي, ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي, جابانا تتكو آفغرين يسري فكتوبة تدليلنا على شرية كوبة, وكنتم متفرقين فألف الله بي, da kawukanku a rabe yake ta dalili na Allah ya tattaro zukatan guri daya, kuma ya daura ku akan abin da zai amfanar da ku duniya da lahira. Wannan yana daga cikin ni'ima wanda Allah ya yi ga sahabbai, kuma manzon Allah yake tuna musu wannan ni'ima, Allah har yana goya yana koranta musu akan wannan ni'ima. Sai yace wa kuntum mutafarriqina fa allafa Allah bi, ka kawukanku a rabe yake fa allafakum Allah bi, Allah ya tattaro da zukatan guri daya ta dalilina, da ba ku kaunan juna, amma an kai matsayin da sahabi zai gabatar da ɗan uwansa a kan karan kansa, shi ya zauna da yunwa don wa'annan su yi rayuwa. To kaga wannan shi ne ƙauna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, suka kasance suna ƙaunan juna, suna begen juna, kuma suna bin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da al'ummansa. Shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da bayani, ya ce wa alatun fa aghnakum Allah bi, da ku talakawa ne sai Allah ya wadatar da ku ta dalilina, ta dalilina ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya maida ku sahabbai mawadata. فكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله امن, duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata kalma dan karfafa su sai su ce Allah da manzansa su suka fi cancanta su mana gori akan musulunci saboda da muna bisa mutane mun saki Allah mun daina bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'annan kuma gashi nan Allah ta dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haskaka zukatanmu muna kaunan juna muna begen juna saboda da manzon Allah ya zo Madina abun farko da ya fara yi akha baina ashabi ya sanya ƴan uwanta tsakanin sahabbansa aka sa wannan ga abokinsa tamkar dan uwansa zai iya zuwa gidansa yanda dan uwansa zai iya zuwa duka wannan yana daga cikin karantar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wa sahabbansa ya gina su a kai saboda su sahabbai tamkar tsintsiya ce madaurin ki daya wannan lokaci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gina zukatansu da tsoransa da bin dokarsa da kuma tarbiyyar da suke a kai tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya amince da shi sa'annan kuma abansa Allah ya kara yadda a gare su suka bi turban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai Allah yake goranta musu yake cewa su tuna wannan ni'ima da Allah yayi shine wa allafa baina qulubihim Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya tattara tsakanin zukatan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da yace id kuntum a'da'an ja bakiya ne ku fa allafa baina qulubikum Allah ya tattaro tsakanin zukatan ku فأصبحتم بنعمته إخوانا سيكوك وايجري سبودة نعمر الله سبحانه وتعالى سيكوك زم يوم جونا سبودة الله يا حسكك زكاة صحبي وأن سكتا رد من ذن الله صلى الله عليه وسلم سكي إيماني دا الله سكي إيماني دا من ذن الله sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan su suka yadda kowanne daga cikin su yana da wata matsayi da Allah ya bashi a matsayin sa na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sa Allah ce huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shine wanda ya karfafa ka da nasararsa da kuma nasarar mu'minai sai Allah ce wa allafa baina qulubihim Allah ya tattaro tsakanin sahabbanka Allah ya tattaro zukatansu law an faqta ma bil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da za ka ciyar da dukiya na dukiya ka tara madudin kudi ya kai duk duniya wato wannan kudin kawai ake gani saboda yawan su da ka sadaukar da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala duka wannan ni'ima ce wanda Allah ya yi sayti law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da za ka tattara dukiya cika wannan duniyar da shi gabaki daya bai kai abin da ka ciyar wajen taimaka wa sahabbai wajen tattaro zukatan su wuri daya ba shi yasa sai Allah madaukaki yace law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da za ka ciyar da dukiya duk duniya a tara shi da dukiyar ka ce ba za ka iya tattaro zukatan sahabbai ba walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah ne wanda ya tattaro tsakanin su aka ɗauko Suhaib daga Rum aka ɗauko Salman Faris daga Fars aka ɗauko Bilal daga Habasha kaga duka Allah ne ya tattaro wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban ranka takabbun su kuma kowanne a cikin su yana ji zai iya bada ranka dan afanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana nuni akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tattaro zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wuri daya shi yasa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa, yake cewa da ku a rarraba kuke, Allah ya tattaro zukatanku ta dalilina, da ku talakawa ne sai Allah ya azurta ku, wallazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allah ya yi wa sahabbai wannan ni'ima a doron ƙasa, sa'an nan ya ce wa alatan ba talakawa na tadda ku ba, bi ma'ana ku ɗin nan na tadda ku talakawa ne fitik, ba ku da abin da kuke da shi, amma ta dalilin Allah ya aiko ni cikinku sai Allah ya zo ya wadata ku, kowa ya sami wadata a cikinku. Fa kullama qala shay'an qalu, duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira sahabbansa ya kwaitar da su, za ka ga cewa Allah ya kinsa a cikin zukatansu ƙaunar manzon Allah da begen manzon Allah, bal suna fifita rayuwarsu a kan rayuwarsu. To wannan ni'ima ce Allah ya yi wa sahabbai, to manzon Allah yake tuna musu wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai dai a ciki Allah ya tsawatar ya ce kakku rabu, ya nuna kenan rabuwan kai shi ke jawo a cutar da al'umman ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka idan zukatansu ya taru a wuri ɗaya, to za su zama zukatansu in tsiya maɗaurinki ɗaya. Shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a kan yadda sahabbai ya yi musu ni'ima, amma da makiya juna ne, kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, da ku makiya juna ne sai Allah ya tattaro tsakanin zukatanku ya mai da ku masoya juna. Wannan yana daga cikin abinda Allah ya yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai ce fa asbatum bi ni'matihi ikhwana, kuka wayi gari da ni'imar Allah kuka zama masoya juna. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, kuna gabar wutar jahannama, kek kuke da ku yi aikin da zai kai wuta ku fada a ciki, amma ne fa anqadhakum minha, ta dalilin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya kubutar da ku daga fadawa gabar wutar jahannama. Sai Allah madaukaki ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa saboda ku zama masu godiya gare sa. Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfida wannan ni'ima ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam asalatan wa taba'an, ni da kai da muka zo a bayan su ta dalilin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, muke dace da wannan dare na Lailatul Qadri wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfida wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sa'annan kuma gashi sai ya sa su zama ƴan uwan juna. Duk shekara Allah yana jaddada wa sahabbai wannan ni'ima da kuma wannan al'umma. Ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala aka zama in tsiya maɗaurin ki ɗaya, kamar yadda ya zo a hadisin Imamu Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra wanda ya zo da isnadi ingantacce. Sai Allah ya ce waltakun minkum, to irin wannan ni'imar da ni na yi muku in ji Allah, a sami wasu daga cikinku yad'una ila alkhair, suna kiran mutane zuwa ga alkhairi, wa ya'muruna bil ma'ruf, suna yin umarni da kyakkyawa, wa yanhauna 'anil munkari, kuma suna hana mutane daga aiwatar da munana. Irin masu yin wannan aiki Allah ce wa ula'ika humul muflihun, irin wa'annan sune wa'anda suka rabauta duniya da lahira. To wannan aya malaman da'awa sun tsara wa juna ilimi, shin waltaqum minkum dinnan min bayaniya ce ko at-tab'idiyya? Wasu suka ce min anan tab'idiyya ne, a samu wasu bangare ya zama da'awa fardu kifai, da'awa farilla ce ta idan an samu adadin da ake bukata su tsayi da shi, sauran in ba su tsayi da shi ba babu laifi a kansu. Amma in ba a samu adadin da ake bukata su yi kira zuwa ga Allah ba, aka ki kira zuwa ga Allah, wa'annan mutanen da su wanda suka yi shirin da wa'anda suke da daman ba su yi ba, dukkansu sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ne Allah ya ce a samu wasu mutane suna kiran mutane zuwa ga kyakkyawan aiki, kuma suna hana su daga aiwatar da mummunan aiki. Shine sai Allah ya ce wa yanhauna 'anil munkari, suna hani daga munana. Hadisin Uqba ibn Amir al-Juhani, wanda Imam Ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkari wa la ta'murannahu 'ala al haqqi athran aw la yadhribanna Allah bi wujuhi ba'dikum 'ala ba'd thumma yal'anukum kama la'anukum. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na rantsa da Allah, ko dai ku yi umarni daga aikata kyawawa, ko kuma ku yi hani daga aiwatar da munana na ɗabi'u, a ce kuna musulmai kuma kuna aiwatar da shi, ko kuwa Allah ya sanya ƙiyayya tsakaninku da juna, ga ku musulmi kuma ba ku ƙaunar juna. Bayan haka sai Allah ya sanya ya tsine muku kamar yadda ya tsine wa Yahudawa da Nasara. Sai manzon Allah ya karanto لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. أن تيني ووأن لسك كافر شيء وألا دمان زنسا دمتشكين بنو إسرائيل أبسا حرشا النبي إيسى بن مريم دقوم يهودا وفي التي ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن ورتاو كان سنين سبو دسا فاند ستيهي وألا ba ma haka kadai ba, suna ta'addanci. Menene ta'addanci? Shine sai Allah ce kanu la yatanahawna 'an munkari, sun kasance suna ganin barna ba su hanawa. In mutum yayi magana za ce kai ina ruwanka, me ya hada ka da shi, kai dai ba kana yin kaza ba, ka kyale shi in ya mutu zai je gane kuransa a wurin Allah, wai ga barna ba za ka yi magana. To wannan dalili yasa malamai suka ce harkar da'awa wajibi ne akan kowa wanda yake da ikon yin hakan. Saboda gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani akan waɗanda suke da damar da za su yi nasiha suka ki, to Allah zai sanya ƙiyayya tsakaninsu da juna. Gashi musulmai ne su, amma ba sa ƙaunar juna. Sa'annan kuma gashi ko da yaushe suna ƙoƙarin cin tun duniyar junansu wajen mu'amala. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan saboda tarin laifin da Yahudawa suka yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya saukar masa da wannan saboda ya zama izina gare ni da kuma gare mu gabaki ɗaya, kada mu yi abin da zai jawo Allah ya fushi da mu, kuma kada ni abin da zai jawo Allah ya tsine mana. Idan kuwa Allah ya tsine wa mutum, wannan mutumin a tafau da wuya wannan mutumin ya samu shiga aljanna a karan farko, sai an azabtar da shi matuƙar ba ya mutu ba ne yana shirka. To wannan yana daga cikin umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi. Sai ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ula'ika lahumul muflihun, wa'annan su ne wa'anda suka rabauta suka kin wato kunnan shegu yanda Yahudawa suka yi idan mutum yana ba daidai ba sai a ce a ka kyale shi ai ya zama daidai yake ba ka ce mai komai ka sa mai ido sai Allah ce a'a kada a samu irin wannan a cikin ku wanda za su tsayu su dinga kiran mutane wajen kadaita Allah su dinga kiran mutane wajen abautatawa Allah su kira mutane su san cewa Allah kadai shine ya fi cancanta abautata masa amma wanda ba Allah ba baya halatta abautata masa saboda haka za su yi tauhidi za su yi shirka idan suka yi shirka wannan ya nuna ba su shiga cikin wannan ayar ba to amma tauhidi shine wanda Allah ya ce ya'muruna bil ma'ruf suna yin umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkari suna hani daga aiwatar da munana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aita Allah yu'ti al-'abd min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibb fa inna ma huwa istidraj idan kaga Allah yana ba mutum abin da yake so na duniya kuma wannan mutum yana saban Allah amma fa komai ya taba sai zama arziki manzon Allah yace to wannan mutum ya sani cewa talala Allah ke masa an markada masa lahirar sa ne aka bashi cinye a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanto wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wannan gaba da mutumin da Allah subhanahu wataala yayi masa wannan amma ya butulce yaki sai ya karanto wannan aya na cikin suratul an'am Allah subhanahu wataala da yake magana akan wanda aka mai nasiha ya manta shine falamma nasu ma zuci a yayin da suka manta da abinda aka tuna musu da shi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in Allah ce sai muka bude musu kofofin komai da komai hatta idza farihu bima utu har suka yi farin ciki da abinda aka ba su na jin dadi fa idza Allah ce fa idza akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun sai muka musu damka kai tsaye sai gashi sun ƙiba tsammani daga samun rahmar Allah sai Allah ce fa quti'a dajru qawmin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin to anan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to in kaga mutum na saban Allah kuma yana samun bu'i to lahirarsa ce aka markada aka bashi yake ci a duniya amma ku a cikin mutane kada ku bar wayu a cikin ku masu barna su ci gaba da barna ku yi shiru a'a in kun ga abin da ba daidai ba ku yi nasiha kuma nasihan nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga abin ki a cikin ku falyughayyirhu bi yadi to yayi kokari ya kawar da wannan barnan da hannunsa waɗanda suke da iko su kawar da hannu kenan fa in lam yastati' in ba zai iya kawar da wannan laifin ko kuma barnan da ya gani ba da bakinsa da hannunsa to ya yi nasiha ya gaya wa mutane gaskiya yayi magana da harshensa fa in lam yastati' in ba zai iya ba fa bi qalbihi to ya ki wannan aikin a zuciyarsa wa zalika ad'afu al-iman amma kin abun a zuciya ya nuna a cikin masu imani kai ne ka fi kowa rauni to yau muna rayuwa ne cikin al'umman da in ka ga barna kai magana za a ce ka cika shishigi sai kowa ya tsare ka shi ko shi sarkin ko a ce ma sannan na iya kai ne ka fi kowa iyawa saboda ka ga barna ka yi magana kuma idan ka yi shiru tsinuwar Allah za ta hau kanka in ka yi magana mutane su zage ka su aibanta ka su cikin duniyarka kai su dinga bibiyar ma matsalolinka suna fitowa da mutane ka ji ne kaza shi ya je kaza shi amma shi ne yazo yana ce mana kaza wato abuso duka alala ce gabaki da in kaga mutun yana yin ba daidai ba wai kai shiru wai shine kai ne wayayye amma in kai magana za ce kai ina ruwanka me yasa za ka yi magana ina ruwanka kabarin ku daya ka kane shi mana to irin wannan Allah subhanahu wataala ya hana shi yasa yace a samu wasu al'umma tawaga a cikin ku suna kira zuwa ga alkhairi suna yin umarni da kyakkyawa kuma suna hani daga aiwatar da munanan dabi'u wanda Allah ya ce wa ulaika humul muflihun irin wa'annan mutanen masu yin nasiha masu fadakarwa masu tsawatarwa bayan Allah masu saban Allah ko kuma wayayyu daga cikinmu Allah ce irin masu yin wannan wa'azin su ne suka rabauta wala takunu kal ladina tafarraqu sai Allah ce kar ku kuskura ku zama irin mutanen nan da suka rabu suka samu rabuwan kai su ne Yahudawa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan gaskiya ta zo musu suka kin aiki da ita wa ulaika lahum azabun azim irin wa'annan mutane suna da azaba mai girma shi sa hadithin imamu ahmad a cikin musnadinsa daga husayfatul yamani Allah ya kara yadda a gare sa yake manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa la ta'murunna bil ma'ruf ko dai ku yi umarni da kyakkyawa wala tanhawunna 'anil munkari wallahi ko dai ku yi hani daga aiwatar da mummuna aw la yushikanna Allah ko kuma Allah yana gab an yab'atha 'alaykum 'iqaban min 'indihi Allah ya turo muku wata ukuba daga wurinsa na bala'i thumma tad'unahu fala yastajibu lakum sa'annan ku zo ku ta kiran Allah Allah kai mana kaza Allah ce ba zan yi ba ba zai ma amsa muku addu'a ba saboda kuna ganin barna kun yi shiru ku kiyin hali akai wannan ukubar sai Allah ya haramta muku jin dadin rayuwar duniya haka kuma ya haramta muku jin dadin rayuwa ta lahira wannan yana nuni akan cewa ana iya samun mutane waɗanda za su tsayu a cikin al'umma su yi gargaɗi akan wannan barka da ke wato tahowa a cikin al'umma ko kuma musiba ce ta shigo cikin mutane sai suka dinga fadakar da mutane ana tsawatarwa mutane ana jan hankulansu kada su afkawa wannan musiba to irin wannan mutanen su ne suka rabauta suka sami wato alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye wa masu imani su ne waɗanda idan sun gabarna sukan yi nasiha ba sa yin shiru to idan Allah ya tashi kubutarwa waɗanda suke nasihar sai Allah ya kubutar da su sauran da ba sa nasihar ba sa fadakarwa sai Allah ya halaka su da masu yin barnan saboda shiru akan barna sai Allah ya kira shi ta'addanci yau ga barna ce gudana a cikin al'umma amma ba ma iya yin magana saboda ne kowa na neman fans idan yayi magana zai samu matsala saboda haka shi yanzu bari yayi abinda mutane suke so mutane ba sa so ka dinga cece ku ce ko ya maƙiti akan abin da ya shafi wato addinin musulunci da barnan da mutane suke yi da sabonansu sai a ce to wane me ya shafe ka tunda abin bai shafe ka ba me yasa za ka zo kai wa'azi ka kyale mutane mana to kaga irin wannan barna ce sai ta yi na so a cikin al'umma ta fesa guba wani abin idan ana gaya maka mutane na yi ba za ka yi ta ba na barna
da sabon Allah amma kuma duk da haka zaka ga wannan mutanen suna tuce cewa su fa musulmi ne akwai bayan Allah da take cewa wani mutumi daga cikin malaman shi ya ce mata wai malaman ta ne kuma yake mutumin banza ne wai zai taba ta sai ta ce malam ba abin nan haramun bane sai ya ce mata wai a'a Allah ya ce wala tamassuha bi su'in fayakhudhukum adhabun alim ai Allah ya ce kada a taba ta wanda za ta ji zafi kin ga in na taba ki ba zafi zaki ji ba dadi zaki ji to ba shi ake nufi ba sai na ce mata amma wannan kai iska ne ta ce a malam ne fa na ce wallahi dan iska ne kin ba shi haɗin kai ta ce wallahi ba ta ba shi haɗin kai ba sai na ce to wannan ki kina zuwa wurin karatu kuma kacce saurare shi dan mutumin banza ne sai kai ki zuwa ga jahannama sai ce ai malamin su ne na ce a na ce wace makaranta kike zuwa ta ce makaranta kaza sai na ce to ki fita a makarantar ki koma wani makaranta amma kafin ki fita ki gaya wa shugaban makarantar ga abin da malamin ya ce zai yi da ke saboda sa ido a kai don kada su zama Allah kaɗai ya san irin mutanen da ya lalata ta wannan to haka a cikin al'umma akwai wanda shi kuma harkarsa zai ce maka shi ne addu'a ne office office suke shiga an sun shiga office ɗinku sai su ɗaga hannu ya sai ce ma ga population city card ɗinsu su ƴan masu addu'a ne kuma addu'a sai masu zafi ne to wannan ba musulunci ba ne musulunci bai ce ka mai da kanka ne zuwa neman kuɗi da addinin musulunci ba shi ne kai mai addu'a ne a biya ka sannan ka yi addu'a to kaga wannan ba yi da mace akwai kuma wa'anda su kuma za su ɗaura mutane ne a dokin kara zai ce maka abu kaza za ka yi in ka tafi ya kamata ka dinga neman lakabi saboda haka shi kuma lakabi yake bada kuma ba da addu'o'i ma yake karantar da kai sai a ce to wannan abu ne mai kyau a tsari yake koya ma cewa duk abin da za ka yi sai ka nemi shawarar malami shi za ka yi kaga ɗan kasuwa zai yi tafiya ne amma zai ce ma ya fasa sun yi alkawali da abokinsa me yasa saboda bokansa ya gaya mai in ya tafi wannan tafiyar ba sa'a sai ce shi ba zai tafi ba to Allah ya ce a sani wasu mutane a cikin ku wa'anda za su dinga kiran mutane zuwa ga alkhairi su nuna musu Allah Allah ne kuma abu Allah su nuna wa mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah shi kai aka ce ka bi kana so ko ba ka so amma duk wanda ba manzon Allah ba in ya faɗi magana za ka iya karɓa za ka iya kin karɓar maganarsa amma banda na manzon Allah صلى الله عليه وسلم كما ينت إمام دار الهجرة يجي كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا الخبر فهو ذائية كرطم مكان الساعة كما ذائية ميدة مثل مكانا بل من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رافقوا كرامتاني زوا قد تأيت الله سسمى هي الله سبع الله سكأيت من ظن الله أوزن بيئيا سسني شيء كأيني أكي بي كيف يه ba a tantama a kan biyayyarsa amma duk wani mutum a doron ƙasa in ya faɗi magana malami yake ko ɗalibi za ka iya karɓa kuma za ka iya cewa ban yadda da maganarka ba amma na manzon Allah ne kaɗai dole ka bi shi kuma dole ka yi aiki da shi to shi ne Allah ce kada ku zama irin wa'anda suka samu saɓani shi ne wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat suka samu saɓani bayan gaskiya ta zo musu su ne yahudawa da nasara sun ga gaskiya amma suka ƙi yin aiki da shi to ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku zama irin yahudawa wanda ga gaskiya sun ƙi yin aiki da shi Allah madaukaki yace wa ulaika lahum azabun azim, irin wa'annan mutanen suna da azaba mai girma. Mutumin da ya san gaskiya ya take ko a kiyama azabar sa daban take gaurin Allah. Mutumin da ya san gaskiya yake yin aiki da shi, sai kaga Allah ya dode basirar, ya dode ganin, ya dode jin, ya dode zuciyar ta kulle. Summun bukumun umuyun fahum la ya'qilun, baya taba ganewa saboda me ga gaskiyan ya take. Amma mutumin da yana neman gaskiyan ne, ko da yana fada da gaskiyan, a gaba za ka ga Allah ya ganar da shi, ya ajiye, ya bi daidai, saboda iya gaskiyansa yake nema. Amma wanda ya san gaskiyan ya kibi, to su ne wanda Allah ke rufe zuciyar, duk yanda za ka mai bayani ba zai gamsu ba. To dawa fardu kifaya ce, idan aka samu adadin da ake bukata suka tsayu da ita, sauran in ba su yi ba, to Allah ba zai kama su da laifi ba. Amma in ba a samu adadin da ake bukata suka tsayu da kiran mutane zuwa ga kaɗaita Allah ba, to duk mutanen sun yi laifi ran kasa kafinsu. Wannan shi ne abin da ake kira fardu kifayi. Allah ya sa mu dace. Na'am. Cika ta ne sauki ne. Hadithin Abu Qatada al-Ansari, wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, yace fa ma ajraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu. Baraka da ya samu ba? To yanzu raka'a ɗayan nan ita ce raka'a ɗayanka a farkon sallarka. Ko da Fatiha kaɗai ka samu tare da liman, to wannan yana daidai da Fatiha da sura ne gare ka. To yanzu idan ka tashi a raka'a ka ta biyu, sai ka kawo Fatiha da sura a asirce. Tunda azhar ne ko la'asar ko? Sai ka kawo ta a asirce Fatiha da sura. Sai ka yi tahiyya, ka yi ruku'inka, ka ɗago daga ruku'i, ka je sujjada, sannan ka zauna ka yi tahiyya. Idan ka miƙe ka ga kana raka'a ta uku kenan, sai ka kawo Fatiha Fatiha, sannan sai ka zauna ka yi tahiyyarka ka sallami. Wannan shi ne abin da ya kamata ka yi. Rabkan wanda masbuki zai yi tare da liman shi ne ƙabliya. Idan ƙabliya ta kama liman, kai ma ta kama ka, ba'diya ma ta kama ka. Amma ita ba ɗaya ba ne ƙabliya da ba'diya. Ƙabliya ka ga in liman ya gama tahiyyarsa, ba zai sallame ba, zai yi me? Zai yi kabbara ne, sai ce Allahu akbar da tafi sujjada. Kaga kai ka zo daga ƙarshe, kaga dole za ka bi liman. In ya ɗago Allahu akbar, kai ma za ka ɗago. In ya koma Allahu akbar, kai ma za ka ce Allahu akbar. In ya ɗago yana cewa assalamu alaikum, tunda kai masbuki ne sai ka miƙe. Sai ka kawo, ko da ba ka samu komai ba sai tahiyyar kawai, tunda ka bi liman to dole ka bi shi. Amma ba'diya idan liman ya sallame, kaga kai yanzu ba ruwanka, za ka miƙe ne ka kawo raka'o'in da ake binka. Shi a lokacin kuma liman zai ce Allahu akbar, zai tafi sujjada. Ka ga mamun da suke ba masbukai ba za su bi shi, su ma za su ce Allahu akbar. In ya ɗago za su ɗago, in ya ƙara koma za su koma. In ya ɗago zai ce assalamu alaikum, kai su ma za su ce ne assalamu alaikum, kai kuma ba ruwanka da wannan aikin. Sauran raka'o'in da suka fi wuce maka su za su kawo, za ka kawo. Idan ka gama, lokacin da ka gama tahiyyarka na ƙarshe sai ka sallame, ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, sannan sai kai ma ka ce Allahu akbar, sai ka tafi sujjadanka. Sai ka ɗago Allahu akbar, sannan ka ƙara kuma Allahu akbar, sannan ka ɗago, sannan sai ka ce assalamu alaikum. Kaga ba'diya ta sha daban da kaifiyar ta tarni ta ƙabliya. Wannan shi ne bambanci tsakaninsu da juna.
Yanzu cututtuka yake karantawa ko ko wasu lokuta yana canza wasu kulolin da ba
su kadai ya fi karantawa a ranar juma'a sai dai an same shi wani lokaci yana karanta sabbi isma rabbikal a'la da kuma suratul ghashiya sannan kuma an same shi yana karanta suratul jumu'a da suratul munafiqun an same shi yana karanta su a sallan asubahi amma abin da ya fi yi shine suratul insan da suratul sajada shine aka fi samu manzo Allah yana karantawa duk sallan asubahi a ranar juma'a na'am Zulkarnain ba annabi bane bawa ne daga cikin bayin Allah wanda Allah ya bashi dama ya toshe katangan ya juju wa ma juju ana ganewa saboda haka shi bawa ne na Allah wanda Allah ya bashi dama ya toshe katangan ya juju wa ma juju wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin akan cewa duk dare za su zo su ta fafutukan bude wannan katangan sai ya rage dan fantala da za su iya shigowa cikin duniya sai babban sai ce gobe ko bari goban za mu zo mu bude sannan mu shiga duniya sai Allah ya turo mala'ika sai a shafi kullum ana yi sai ranar da Allah ya kaddara annabi Isa ya bayyana to kuma ya kashe dajjal bayan annabi Isa ya kashe dajjal a babin Lut a gaban kofar garin Lut a Falastin to a nan ne bayan wannan sai Allah ya ba shugaban ya juju wa ma juju dama ya ce gobe in Allah ya yadda za mu zo mu tsara ta buɗe wannan ƙofar sai Allah ya ce a banta sai su zo su buɗe sai su shiga amma shi Zulkarnaini ba annabi bane bawan Allah ne kamar yadda Allah ya bada labarin kisansa a cikin suratul kahfi amma ba annabin Allah bane wajibi ne ka ba su zakka sannan kuma wajibi ne ka fitar musu da albashi saboda koda yake kannan ka ne yau kuka kwanta ka mutu ba su da gadon ka in kana da mata da yara to saboda haka dole ka fitar musu da albashi kana ba su duk wata sannan wannan ihsani daman wajibi ne a kanka ka dinga musu ihsani saboda wannan zai sa su kula da dukiyarka kuma ba za su bari wani ya cuce ka ba amma in ya zama na cewa ba ka sa musu albashin sai wannan ɗan ihsanin to wannan ba zai hana su karkacewa wani lokaci bayan lokaci ba kuma wannan ba zai hana makiyinka ya zo ya haɗa baki da su a cuce ka ba saboda ba ka kyautata musu yadda ya kamata saboda zuciya Allah ya sanya mata karkata zuwa ga wanda ke kyautata masa da kuma wanda yake musguna masa ya ji yana kyamatarsa saboda haka ka ji tsoron Allah ka fitar musu da albashinsu sa'annan kyautata wannan da kake yi ka ci gaba da kyautata musu wannan shine zai sa ko da sun yi niyyar cutar da kai Allah ba zai ba su iko ba kuma ba za su taɓa samun nasara a kanka ba saboda kana sauke haƙƙin da Allah ya ɗaura maka sannan kuma zakkan nan daman in yana da yawa ka raba shi biyu ka ba su su biyu duka ka ce ƙannanka in su biyu ne ka ba su dukkan su biyu in su uku ne ka kasa in ma su kadai za ka ba to ka ba su suka fi cancanta ka ba in Allah ya sa albarka a cikin rayuwarsu su ma suka miƙe kaga shi kenan kai ma ka rage wa kanka wani hidima a kanka ka kaga sai ka fada da hidimar kuma zuwa ga wani wuri. Wannan shine abin da ya kamata kai. Allah ya baka kwarin gwiwa da yin haka kuma ya sanya albarka a kasuwancinka. Su kuma ya daidaita al'amarin su, ya taba zakatun su kada ai amfani da su wajen cutar da kai.
Kuma ba a taɓa canza shi a duniya. Saboda haka idan ka kai su, in kana tunanin ma wai hidindimu ne, a lokacin da suka je suka yi tawafi suka roki Allah, Allah na musu buɗin da kai ma kanka an rage maka wani nauyi. Saboda duk mutumin da ya je ya yi tawafi ya roki Allah, wallahi Allah, Allah, Allah ne. Sai dai in baka roke shi ba, ka roke shi da kyakkyawan niyya. Za su yi maka addu'a zai shafe ka. ‘Ya’yanka kuma ba su da wannan wayan da za su yi maka addu'a da makamancin haka. Saboda haka ‘yan uwanka ya kamata ka fara kai wa. Idan ‘ya’yanka suka ƙara girma suka yi wayo, to za ka iya kai su su sa ka cikin addu'a da makamancin haka. Amma a yanzu ‘yan uwanka ɗin nan su suka fi dacewa ka kai su, sa’annan kai ma ka ga Allah ya ƙara maka buɗi. In kuma kana da shi da za ka iya kai ‘yan uwanka da ‘ya’yanka, to duk ku tafi. Ba zai fi ba ne wannan nurun ala nurin, amma in ba haka ba to ka fara kai ‘yan uwanka, shi ya fi dacewa da ka ce za ka kai ‘ya’yanka ƙanana. Don ƙarshen ka ba ka je ba abin da suke yi bacci da sauransu, kaga ka yi asarar kuɗin jirginka. Allah ya sa mu dace. Shi sunan rawatib daban, tarawihi kuma daban. In ka gama sunan, in ka gama tarawihin ka, za ka iya tashi ka yi sunan rawatib ɗinka. Amma a ka'ida in an gidan da sallar isha'i ana so a ɗan ba da ‘yan mintuna, waɗanda suke so su cika sa sunan rawatib ɗin su za su iya tashi su yi. Misali an sallar ne sallar isha'i sai limamin ya ɗan ba da ‘yan mintuna haka. Minti biyu zuwa uku. Kaga duk wanda zai yi sunanin rawatib yana da dama sai ya tashi cika sa sunanin rawatib ɗinsa sai ya zauna. Sannan aka fara tarawih kaga sai ya ci gaba da tarawihinsa. Muƙaddara ma ba hakan aka yi ba. In aka gama sallan tarawih shikenan kana da dama sai ka tashi ka yi sallan ka raka'a biyu cikwasan sunanin rawatib ɗinka. Sunanin rawatib ɗinka daban, tarawihinka daban, kowanne na cin gashin kansa ne. Na'am, wani ba ya hana wani. Na farko ne ya aka yi kasancewa yana satan man fetur na janaretor. In ka taɓa ganinsa ne ya ɗiba na masallaci to zai ka mai nasiha. Ya ji tsoron Allah ya gyara. Satansa daban, sallarsa kuma daban. Ana ganewa? To kai in haka ne akwai wanda ma baka iya bi sallah a duniya yanzu? Ai da wuya ma ka iya bin. Kun gane? Saboda dole in dai baya wannan laifin za ka gena wannan laifin. Saboda ai ba mala’ika ba ne shi. Ana ganewa in dai sai mutumin da yake hori kaɗai za ka bi, to ina ganin da wuya a unguwanku ko a garinku a ce ga wani limamin da za ka bi shi sallah. Kuma layi babu. In dole wata rana yana so ko baya so zai iya yin laifi saboda shi ba mala’ika ba ne. Laifinsa da ya yi na zaɗan man fetur yana kansa. Bai shafi sallah ba, amma kai kuma wajibi ne ka mai nasiha, wal takun minkum ɗin kenan. A samu wasu daga cikinku
yad'una ila alkhair kenan to sai kai zauna da shi aka rabaka Allah a ji tsoron Allah mana eh mana ai ba laifi bane ne wa mutum wa'azi shi ma mai wa'azi an gane Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiy ittaqillah ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah to kuma waye ba za ce mai ji tsoron Allah ba kuma manzon Allah fa wanda yafi kowa jin tsoron Allah Allah ya ce mai ji tsoron Allah to waye kuma ba za ce ji tsoron Allah ba kana ganewa akramaka Allah ji tsoron Allah wannan abun ba haka ya kamata ayi ba amma kuma anan ban sani ba kila gari ne yayi zafi ka san wani lokaci dole ka za mutun ya dan huta kwana aiko eh an gane Allah ko wallahi yana faruwa an taba mun tambaya a garin nan wallahi wani ya kira ne yake mun tambaya akramaka Allah me yake hukuncin sallan mu yace wani me yake sallan sai yace mun yi sallah lafiya lauli mun ya gama tahiya me yake yace assalamu alaikum yace bari da shi shi kiran da ya mun da musallan kenan me yake hukuncin sallan mu sai na ce ni ba zan baka amsa ba sai ka gaya mun me kuka yi wa limamin ku yace akramaka Allah ni da Allah ina son san hukuncin sallan mu ne tukunna yace a a me kuka yi wa limamin tukunna nace sai ka gaya mun me kuka mai na kyautatawa sannan zan baka amsa sai ba ruguna guni sai nace mai sallan ku je tana nan saboda neman kai ba da gangan yayi ba saboda haka je gano cewa ya ce ba yi da shine sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah nace yanzu kai sai an gaya muku wannan mutumin na bukatar taimako nace me yasa kuke haka ne dan Najeriya garin na amun wannan tambaya kuma a lokacin da abin ya faru ne dan na ina da jin hayaniya shi ya zo tambayin shi ne kawai yana so ya tunkuntun sallar sa kawai shi ya zuba ruwan shi da liman kawai me ya sallar su wannan yana daga cikin kuskure da mutane suke yi ba laifi bane in an yi wa liman nasiha saboda shi ma ai ba mala'ika bane wata rana dole za a mai nasiha kamar yadda shi ma yake wa mutane nasiha saboda haka ya ji tsoron Allah shi kuma ya gyara kuma wannan ba zai sa ka ce ba za ka bi shi sallah ba Na'am. Abinda muka karanta dini muna roƙon Allah ya karba mana. Wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana. Yanda Allah ya da kuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la. Shugabannin da azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu. Ya sa su abinda zai amfane mu duniya da lahira. Duk abinda zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu. Allah muna roƙon ka kami hannayen su kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokanka ba ya Allah muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawa yin yankalan mu da shi mu ce makawa ƴan uwan mu mu ce makawa abokan mu mu ce makawa dangin mu mu ce makawa makwabtan mu mu ce makawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarabce su da ba su suka a cikin mu ya Allah ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin haƙƙin bashin da ke kansu mu kuma muna roƙonka ya Allah kada ka jarabce mu da fitina ta bashi wa'anda ka jarabce su a cikin mu da ƴaƴa kan zararru maza ko mata Allah muna roƙonka ka shirye musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka makanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari wa'anda za su zama fitulu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Allah muna roƙonka wa'anda suke samari da tazurai da sifirai wanda suke bukatar aure ka ba su ikon yin aure ya Allah muna roƙonka kai musu budi duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa ya Allah kai musu budin arzikin da za su yi aure ƴaƴan mu mata su ma da suke neman irin wannan ni'ima na aure ba su samu ba ya Allah kai musu ni'ima na aure sa kuma su zama masu biyayya ga mazajensu ka zaunar da su da iyalansu lafiya wanda suke neman ƙari a cikin mu suke nema ta biyu Allah ka musu budi wanda suke neman ta uku su ma kai musu budi wanda suke neman ta hudu Allah kai musu budi wanda kuma suke da hudu ka ƙara musu da arziki mai albarka da zaman lafiya da koshin lafiya da zamantakewa mai kyau tsakanin su da juna wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addininka hidima kuma kai mana arzikin da zan yi wa addininka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da naka da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka wa'annan fitintunin da ke fuskantar mu a wannan ƙasa tamu da wannan yanki namu na arewa da kidnappers da kuma bandits da ƴan daɗi bindiga ya Allah kai mana maganinsa wa'anda suke ɗaukar ƙawainiyarsu ya Allah kai mana maganinsu wa'anda kuma kaddaraka ka tabbata a kansu ba za su taɓa shiriwa ba ya Allah muna roƙonka ka magance mana matsalarsu kamar yadda suka addabi al'umma ya Allah ba su shiriwa ka shiryar da su mu kuma muna roƙonka ya Allah ka sanya katangan ƙarfi tsakaninmu da su har abada kada ka haɗa mu da su su ma kada ka haɗa su da mu har abada ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallonmu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu shi bincika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi jautin ta'ala ka zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.